والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يوشا يرجو وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تسجيل تسجيل wannan rana ta yi daidai da 24 ga watan 7 na shekara ta 2013 ta miladiya. Za mu tashi yau aya ta 161 a cikin karatun wasu cikin suwar al'arab a wannan wata na Ramadan mai albarka. Za mu fara da amsa tambayoyi kamar yadda kullum muka saba. Wannan ya ce a karshen aya 156, inda aka ce a karatun jiya, fasa asbuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakka. Shin wannan aya tana nuna mana cewa ita al'ummar annabi Musa akwai zakka a shari'ar su kenan? Na'am, wannan ayar tana ɗaya daga cikin abin da yake tabbatar da cewa alqur'ani ya gaskata, mai gaskatawa ne ga abin da yake cikin at-taura. Akwai zakka a cikin shari'ar bani isra'ila. Kuma wato idan ka duba sifirin tarbiyya shi ne wanda a Bible ake ce masa Deuteronomy, tun daga sura ta 8 har sura ta 18, bayanin wannan bayanin taqwa ne da bayanin zakka. Sannan daga bayan sura ta 18 sura shi ne bayanin annabin ƙarshen zamani da zai zo, wanda shi ne walladina hum bi ayatina yu'minun. Saboda haka ijmalan alqur'ani ya kawo abin da yake surori masu yawa na at-taura cikin su da kansu. Kamar yadda in kuka ka in mutum ya karanta zai gani ana cewa a cikin mai da a cikin ƴaƴan itatuwa da kayan noma ga abin da mutum zai fitar da gidaran, kuma za ka ajiye ne a kofar gida fagire su zo su ɗauka su ci yadda suke so, ci na ci su bar na bari. Bayanin yadda saboda haka akwai bayanin zakka kamar yadda alqur'ani ya ce, Allah ya ce fa sabbihu lillazina yattaqun, to aka soma bayanin da yake takwa. Sannan wa yu'tuna zakka, aka yi musu bayanin yadda zakka take. Walladina hum bi ayatina yu'minun, aka ba su labarin annabin da zai zo karshen zamani wanda sai sun yi imani da shi za su samu wannan rahama. Da ba su kai tawilin wannan annabi da cewa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane. Aya ta nuna kai a cikin at-taura abinda aka ce musu shine zai zo daga cikin ƴan uwansu, su suka baddala wajen fassara suka ce zai zo daga cikin su, domin su nuna kan cewa Isra'ili ne. Dan haka alqur'ani ya fito da rabi cikakke da cewa shine annabiyul ummi. Sannan wannan yake wata addu'a mutum ya kamata ya rika yi idan an yi masa hijiri, mutum ya rubuce al-mu'awwidhat. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a taɓa saukar a cikin at-taura da injila da alqur'ani ayoyi da aka yi isti'aza ake neman tsari da su ba kamar waɗannan, su ne qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas. Waɗannan su ne ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi isti'aza da su yayin da aka yi masa sihiri, kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari. Da kuma abubuwa waɗanda yake malamai na sunna sun yi na tafarkin rukuya da ayoyin alqur'ani, kamar yadda ya zo a cikin littafin da malaman sunna suka rubuta na rukuya, duk sai ka yi amfani da su. Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga sharrin shaitan da sharrin masharanta. Wannan ya ce a duk kisar annabawa da ta gabata mun ga duk ana raɗawa mutane sunayensu, amma banda annabi Nuhu, sun zo ba suna bane, a Nuhu suna ne. Akwai kuma daga cikin masu riwayar hadisi wanda yake da suna Nuhu, ba zan iya rike shi ba a yanzu, amma sosai na kai shi kuma na ganin sun kai a kan kuma kuma zaman hadisi kamar irin su Taqribut Tahdhib, ko kuma ka duba irin su Mizanul Ihsan da su Lisanul Mizan, za a ga wanda suke da wannan suna. Ai babu aibi a cikin suna. Sunan annabi da Allah kuma yake ambaci sunansa a cikin wato a cikin alqur'ani. Annabin Allah ne kuma sunansa kenan, kuma an samu musulmi wanda suka sanya ma kansu wannan suna.